Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Sani a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 23 ga watan Janairu shekarar 2020 zamu duba batun sake ballar cutar zazzabin lassa
ki daga cikin ma'aikatan na lafiya wato suka kawo cuta Allah ya musu lafiya yanzu kuma akwai ma'aikatan da suke a kwance wanda kuma warabe mun dauki jinin su kun
to Allah ya kyauta dangane da wannan batun ne masu sauraro zamu kawo muku hirar da muka yi da kwamishinan lafiya a jihar Kano
haka yake Madina kwamishinan zai yi mana karin bayani kan labarin nan da muka samu mai cewa wasu ma'aikatan lafiya a Kano din sun rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cutar da suka yi
kar ki manta kuma fa Amina wasu mutane da wato na daban kuma na kwance asibiti don tunanin cewa su ma sun kamu da wannan cutar
subhanallah kai Allah dai ya ba mu lafiya
to amin
daga bisani zamu kawo muku zauren da wato zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa dake adabar inda za a duba matsalolin dake adabar mutane dake zaune a yankunan karkara ta fannin lafiya da kuma abubuwan da ya kamata a yi cikin muhalli don kaucewa barnar cututtuka
to masu sauraro sai ku biyo mu dinjin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe To jama'a da farko zamu soma shirin da hirar da abokin aikin mu Hafiz Baballe yayi da Dr. Aminu Ibrahim Danyawa Allah sa na faɗi sunan daidai kwamishinan lafiya a jihar Kano inda kwamishinan ya fara da yi mana karin bayani kan sake bullar cutar zazzabin lassa a jihar Kano
To kamar yadda ka ji labari a wannan abu ka san haka Allah shi kadar a lamarin sa an samu bullar wannan cuta kamar yadda ka ji labari ta lassa ta ne bi kuma a tsaye da wannan cuta ta lassa kamar yadda aka sani da akwai masu da kwantar a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda aka yi mata aiki daga baya kuma ta zo ta rasu to kuma akwai likitocin mu biyu su ma da Allah ya rasuwa to bayan tsarin ta bincike shi ne aka tabbatar cewa suna ɗauke da ta lassa sai kamar yadda na gaya maka cewa biyu daga cikin ma'aikatan mu na lafiya wanda suka kawo da wannan cuta Allah ya musu lafiya yanzu kuma akwai ma'aikatan mu biyu da suke a kwance wanda su ma warabe mun ɗauki jinin su mun tura domin a auna a tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan cuta ta lassa ko kuma ba su da ita amma dai suna nan a wajen mu a kwance muna kulawa da su
To izuwa yanzu akwai iya adadin mutanen da ake ganin sun yi mu'amala da waɗanda suka rasu waɗanda ake kula da su haka
Eh shi ne babban abubuwa da muke yanzu din a wajen tabbatar cewa mun bibiyi mutanen da suka yi mu'amala da su waɗannan marasa lafiya daga ita ƴan uwa da kuma mun kusanta da wannan mata da ta rasu da su kuma ma'aikatan asibitin namu kuma muna bibiya muka makusanta wanda suka yi mu'amala da su wanda a yanzu muna da sama da mutane 3 da muke bibiya domin tabbatar cewa Allah ya taimake mu ba su kamu da wannan kwaya ta lassa ba so daga nan zuwa sati 3 za mu ci bibiyar su don tabbatar da cewa in akwai wanda muke gani akwai matsala da ni sauran daukar mataki akan shi ta bangaren samar da maganin da ya kamata dauka amfani da shi.
To ya zuwa yanzu duka ka faɗi cewa akwai akalla wajen mutane 300 da kuke sa ido, to wane mataki hukuma take dauka da mun dakile yaduwar wannan cuta?
To alhamdulillah abu na farko shine fadakarwa da muke ta kokarin tabbatar an rayuwa al'umma da su kansu ma'aikatan lafiya domin san ya take yanayin cutar take, ya kamata a kare kai su mutanen da ke cikin gari da kuma su kansu ma'aikatan lafiya da za su kare kansu daga yanayin cuta, ɗaukar wannan cuta ta nasa. Sannan kuma abu na biyu, muna kokari fadakar da musamman su ma'aikatanmu na lafiya kan yadda za su kiyaye kansu da kuma yadda za su kula da su kansu marasa lafiya idan an samu wani larura. Sannan bayan wannan kuma akwai cibiyarmu ta kula da masu wannan rashin lafiya da wannan gwamnati da albarka ta ware wata cibiya inda aka ɗauka cibiya aka fara mata kayan aiki da ma'aikata wanda aka horar da su domin tabbatar da cewa sun kula da marasa lafiya masu irin wannan cutar ba mata lasa ba da sauran cututtuka masu sauran yaduwa irin su Ebola. So wannan cibiya din an karfafe ta kuma an samu mata da sabon mota masu ambulance wacce ko da akwai buƙatar a je a ɗauko mara lafiya daga wani asibiti a kawo ba mu da wata matsala. Sannan kuma an samu da magunguna da kayayyakin aiki, magungunan nan kala-kala ne mai girma gwamna ya ware mai kudin sayen kuɗi ya bada daga farawa wannan abu kuma an sayo waɗannan magunguna a haifa a cikin wannan asibiti. Sannan sauran magunguna da za a riƙa amfani da shi shi ma duka an sa. Sannan kuma kamar yadda nace kayayyakin da za a tabbatar da cewa an samu kariya su kansu ma'aikata sun yi amfani da shi wajen kare kansu domin kula da su masu waɗannan larurori su ma wannan gwamnati mai albarka ta samar. So waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da wannan gwamnati ce domin ganin cewa an dakile yaɗuwar wannan cuta. Kuma muna ga insha Allahu za a samu nasara da wannan yaki da aka ɗaura kuma aiki.
To izuwa yanzu kun samu wani taimako daga gwamnatin tarayyar Najeriya?
Kwarai da gaske, daga lokacin da aka samu wannan rahoto wato a shekaran jiya kenan mun yi magana da ita gwamnatin tarayya kuma har sun turo mana da wasu magunguna. Kuma jinnan ma inda ake aunawar na gwamnatin tarayya ne in ka ɗauka su muke tura ma su auna kuma kyauta ake aunawa. Sannan kuma sun turo mana da wasu daga cikin magunguna da kayayyakin kariya ɗin kamar yadda ya ji a baya wanda ma'aikatanmu za su riƙa amfani da su. So gaskiyar magana akwai taimakawa da ita gwamnatin tarayya ta yi a kan wannan halin.
To dakta, akwai wata cuta yanzu haka da take ta yaduwa a duniya inda aka samu ɓullarta a ƙasar China wato Sin, da kuma nan Amurka ma an ce an samu ɓullarta kamar ko kes guda ɗaya ne a jihar Washington. Ban sani ba kowane irin matakai kuke ɗauka domin ganin cutar ba ta shigo Najeriya ba, musamman jihar Kano tunda ana mu'amala da waɗanda suke yawan zuwa China domin kasuwanci wato cutar coronavirus.
To kamar dai yadda ka sani ita a jihar Kano akwai tsare-tsare da ake yi musamman duk wanda zai shigo, akwai su kansu hukuma da su tanadi kwararrun ma'aikatan lafiya wanda suke zaune a airport din wato jiragen sahunmu wato idan baƙi sun shigo za a tsaya a bincika su musamman yanzu da wannan abin ya auku da kuma irin labaran da ake samu na bular waccan cuta kamar yadda kai bayani. So akwai ingantuwar wannan kula da su kansu mutane da suke shigowa musamman cikin Kano saboda duba da irin yanayin yadda Allah ya kowace mana yawan al'umma a jihar Kano ko ya abu ya zo ba shi da wuri ya fi. So ta nan ɓangaren ana ta ƙoƙari a tabbatar cewa duk wanda ya shigo an tabbatar cewa bai shigo yana ɗauke da irin waɗannan ƙwayoyin cuta ba. Kuma kamar yadda na ce akwai ilmantarwa da ake kai wa al'umma da gargaɗi yadda za su kula da kansu, za su kare kansu, musamman ta bangaren tsafta da kuma yanayin kula da za a yi mu'amala da shi. Sannan kuma kamar yadda nace akwai cibiya ga sawari domin kula da irin waɗannan cututtuka wanda koda dai ba ma fata wani abu makamancin irin wannan zai faru. Kaga muna da cibiya wacce take da capacity ne da za ta yi ƙoƙari ta fita cewa an daƙile wannan cuta ko wata cuta makamancin ruwan nan da yaduwa a cikin jihar Kano gabaki ɗaya.
To, dakta, daga ƙarshe menene kiranku ga jama'a dangane da matakan da ya kamata su ɗauka ko kuma su bi domin kaucewa kamuwa da waɗannan cututtuka masu yaduwa?
To, kamar yadda ne muka fara faɗakarwa saboda na yi press briefing tazo, na zama da ƴan jarida na mun sanar da su irin alamomin wannan cuta da kuma irin matakan kariya da ya kamata al'umma su yi da kuma irin wayarwa mutane kai da ake kai ta hanyoyi daban-daban. Da farko dai ya kamata mutane su kula cewa ita wannan kwayar cuta ko kuma alamominta ba daban suke da sauran alamomi na sauran cututtuka ba, tunda suka zo ne kamar da su zazzaɓi, su alamomin mura, su ciwon wuya, ciwon makogwaro haka. Sannan abin ya ɗan tafi za ka ga mara lafiya ya fara zubar da jini daga wurare daban-daban kamar ido, kamar hanci, da sauran kafafe na jiki da wanda daga ƙarshe ma har za ka ga wanda ya kamu da wannan rashin lafiya ya fara convulsion, ya fara kakkafewa. Su irin waɗannan su ne cututtukan da ya kamata a ce a jama'a sun kula ko ya ga alamun irin waɗannan to lallai su maza su tafi asibiti mafi kusa da su. Wannan kenan. Sannan kuma kamar yadda ce akwai magana harkar faɗakarwa da ake ta ƙoƙarin jama'a su kiyaye yawan mu'amala da dabbobi, musamman abin da ya shafi irin su ɓeraye ɗin nan wanda kowa ya san da sun ce ya ɗaya wannan cututtuka. Sannan kuma mutane su kula da inda ake ganin akwai alamun wani wanda ya kamu da cuta, to ya kamata a rage mu'amala ko kuma kada a yi mu'amala da shi ɗin saboda kada a samu yaɗuwar ita wannan cuta ɗin. So kusan dai kirayen da zan shi ne a tabbatar da kuma kula da tsafta na jiki da na muhalli, a tabbatar kafin a ci abinci an wanke hannu haka bayan an ci abinci. So waɗannan abubuwa su ne zai kamata mutane su faɗaka da shi domin a tabbatar an daƙile wannan cuta da yaɗuwa a jihar Kano da ma ƙasar nan gabaki ɗaya.
Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin suma amin, amin, amin suma amin ya Allah.
To masu sauraro, har yanzu dai muna nan kan maganar ciwon lafiya. Duba da yadda ake ta samun bullar sabbin cututtuka, wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya jagoranci wani zauren muhawara da wasu masu kokarin fadakarwa kan samun ingantaccen kiwon lafiya da kuma tsafta don jin matsalolin da ke addabar jama'ar da ke zaune a yankunan karkara ta fannin kiwon lafiya.
Daga fari dai zan so in gabatar da kowanne gabatar da kansa, kamar yadda tura suke ce ladies first. So don fara yi da ita mace Hajja, muna so ki gabatar da kanki.
Sunana Halima Baba Ahmad, National President Center for Juvenile Delinquency Awareness.
To sai kuma malam.
Assalamu alaikum, sunana Usman Muhammad Inuwa, mazanin cikin garin Bauchi, wanda kuma ke aiki akan faɗakarwa ko wayar da kai wa al'umma akan abin da shafi kiwon lafiya, musamman wajen canza ɗabi'u wanda za su kawo inganci na kiwon lafiya.
A canza ɗabi'u domin inganta kiwon lafiya, shin me ka lura da su har yasa kuke so a samu canjin ɗabi'u don inganta kiwon lafiya?
To alhamdulillah, idan muka ce kiwon lafiya abu ne wanda ya shafi bangarori da dama, kuma muka ce ɗabi'u to ana nufin cewa wannan abu ne wanda ya shafi al'umma gaba ɗayansu. So muka ce ɗabi'a wata aba ce wanda da ita mutum yakan zama mutum kuma kiwon lafiyar nan iya daga cikin kashin baya na rayuwar dan adam so akwai abubuwan da suka kasance wata dabi'u ne masu kyau wanda aka sani kuma ana yi tun iyaye da kakanni to irin wannan mukan duba mu ga suna da amfani kuma mu karfafa gwiwa akan a ci gaba da yin su wanda zan kawo misali
eh to kafin ka kawo misalin nan ina so ka gaya min shin yaya matsalar take na wato rashin kulawa ne a menene yake sawa wannan matsaloli na kiwon lafiya muke ganin sa zahiri
to alhamdulillah wato kamar yadda abin yake shine mun san cewa shi asalin kiwon lafiya ma yakan fara ne zamu ce daga gida misali so matsalolin suna da yawa matuka wanda mun san cewa babu lafiya da aje asibiti da sauransu to amma idan akwai misali dabi'u masu kyau zaka ga zuwa asibitin nan ya takaita matuka wanda ba lalle ma sai an je asibiti dun ba a da lafiya ba sai dai wallahi aje asibitin nan dan a nemi shawarwari na wasu abubuwan da ya kamata misali a yi so kamar yadda na faɗa matsalolin nan suna da matukar dama a cikin al'umma misali muka ɗauki tsaftace muhalli ko kuma tsaftar jiki da sauransu a da ka janci misali in ka tashi da safe ka wanke bakinka in ka tashi in ka ci abinci ka wanke bakinka in ka zo da ka ci abinci ka wanke hannunka in ka fito daga bayan gida ka wanke hannunka kaga wannan wayansu abubuwa ne waɗanda suna da ta'amuli da ɗabi'u na dan adam wanda idan da za a yi su za a ga matukar raguwa akan irin al'amuran da ake gani ko ake fuskanta na kiwon lafiya to alhamdulillah idan muka ce dabi'u kamar yadda fara bayani a baya wannan wani abu ne wanda idan har dabi'un su kasance masu kyau masu tsafta to da a samu raguwa na rashin matsalancin cututtuka da ake samu da rashin lafiya da ake samu da sauransu wanda yanzu zamu iya cewa kusan suna matukar yawa wanda da ga cututtukan nan gasu nan kala-kala wanda da an san su wayansu ba a san su ba ma a da amma yanzu gasu nan so kaga akwai alaka da ɗabi'ar dan adam kuma wannan ya shafi cewa misali wajen zama abincin da za a ci tsaftace muhalli neman shawara a wajen ƙwararru da dai sauransu
to Hajiya Halima kusan dai batun kulawa da tsaftan jiki tsaftan muhalli musamman ma a cikin gida da gwada tarbiyya da ɗabi'u mai kyau kusan za a ce yara ce ne a gida mai ku tun daga yaro yawa daga nan ne ake cusa ɗabi'a mai kyau shin a ina matsalar take wanda yake ku mata kuke ganin wannan abun da kuma yanda yake kuke fassara shi
jama'a assalamu alaikum gaskiya na sani mu iyaye mata duk wani abin da aka samu tabarbarewar shi ko matsala akai mu ne na farko wanda ake ganin kuskuren mu akan lamari am kuma idan gyara ya samu mu ne ake ganin gyaran mu ko da ke gaskiya ba a cika danganta mu da gyaruwan ba an fi danganta mu da bacin lamari wanda kuma abin da yake faruwa abin da yake jawo wannan abin shine mace dole ita ce tarbiyyar yara ke hannunta da gyara da duk wani abu amma matsalan babba shine mu kanmu mata muna buƙatar kula da tarbiyya a wajen mazajenmu misali zan baka ni da na tashi a gidanmu wannan abu ne wanda ya faru na gani iyayen mu su suke komai da rana ma yara su kula da su su yi komai da komai a hakan mahaifinmu na sa ido idan yaro ya shiga bayan gida ya fito bai tambaya ko an wanke masa hannu an wanke hannun ka wanke hannunka iyayen mu da suna da wannan kokarin fi da yadda ake zato ya san an yi amma dai zai tambaya saboda me yasa in har Allah ya kaddara uwa ta manta kaga tambayar da zai nan kullun tunasar da ita yake akan wannan dabi'u kuma misali zan baka da yadda ake tafiyar da abubuwa na rayuwa da bambanci da zuri sa ba kusa ba abinda yasa wannan kula da haƙƙi da maza Allah ya dora ma maza shine yanzu gaskiya aka samu matsala akai kamar yadda na gaya maka duk yanda akai duk da ewon komai yawan shekarun mace tana buƙatar kula namijinta akan tabi'unta da tarbiyyanta saboda shine jagoran da zata samu ta tarbiyya ma yara kaga dai tambaya cewa an wanke hannu ko ba a wanke hannu ba kuma sannan so da yawa shi da kansa zai tabbatar da cewa kowanne buta saboda yara kada su kasance sun zo dasi wani abu basu wanke hannunsu ba ko cin abinci wani abu kodiyoshi komai zai kasance na nan yadda ya kamata kullun kodiyoshi ba a kusuran wannan abu wajen cin abinci da sauransu in short yanda iyayenmu da suke kula da mu inda Allah ya taimake mu mun tsoro akan tarbiyyarsu wallahi da zuba a samu matsalan wannan
haka ne to idan na dawo gare ka Mala Usman gashi ka yi bayani wanda yake kuma ita da wa abin da ta lura da shi akwai laifi akan iyaye maza wanda ya kamata a dinga kulawa da shi
To Madina, shin rashin kulawar iyaye maza na cikin abubuwan da ke ta'azzarar cututtuka a gidaje?
So zan iya ce haka ne kusan idan ka duba kamar yadda ta bayani cewa namiji ko mai gida shine jagora a gida wanda da ita uwa da ma yaran da ma gidan karan kansa suna karkashin jagorancin shi mai gida ne lokacin da mai gida kuma baya nan to yanzu da yaran da kuma gidan ya karkashin jagorancin ita uwa ce kaga kenan ashe kowa akwai irin rawa wanda zai iya dauka zai iya takawa ita akwai nata wanda ta taka shi ma akwai wanda nashi zai taka in na dawo kan maganar ka da kai kan cewa rashin kula iya wannan rashin kulan iya ƙara ta'azzara matsalolin da ake da su zan yi ce maka eh wannan haka ne iya ƙara hukunci shine ma kamar ginshiki gaskiya saboda idan akwai kula daga wajen shi mai gida da kuma ita matar gida to za ka ga cewa duk wasu abubuwan da suka kasance na dabi'u ne waɗanda ba sa da kyau za su iya kawo kuma lahani wa yara wa ita matar da ma shi mai gidan to ina ganin cewa za a iya kauda su gaskiya a cikin sauki da sauransu su kamar yadda na faɗa shi ne wayannan sun ta'allaka ne a ƙarƙashin lema ta asalin ɗabi'a da kuma jagoranci kamar yadda nace shi asalin ma samun ingantaccen kiwon lafiya yakan fara ne daga gida tsakanin misali ma'aurata shi miji da kuma shi mata ta yaya da ai a samu fahimtar juna tattaunawa a tsakanin su akan abin da ya kamata a ce misali a ni kamar yadda Hajiya ta yi bayani tunatarwa daga wajen mai gida aiwatarwa daga wajen matar gida kaga kenan ashe idan da a samu wannan kyakkyawar tattaunawa da abunan alaka ko tsakanin miji da mata to kaga kenan ashe za a iya magance yawancin matsalolin da ake da su kuma rashin lafiyar nan za mu dauka shi daga gaskiya bangarori da dama yanzu misali akwai wanda zaka ga cewa bai da lafiya magana mai daɗi ya kasa sai ji karfi har ma ji kan bai da wannan ciwon da sauransu so kaga kenan ashe idan har akwai kyakkyawar alaka da tattaunawa a tsakanin mai gida da matarsa to za a shimfiɗa ginshiki na samun gina isasshiyar kiwon lafiya misali tun daga gida ko mu ce misali tun daga tushe tunda to ai sai idan an samu mace da namiji a matsayin su na ma'aurata za a fara samun misali zuriya da gari to kafin zuriyan misali ta taho wasu irin abubuwa ne aka shirya ko aka gindaya tsakanin shi miji da mata wannan kuma zai shafi misali a muhallin da ake ciki ko da a ce misali ba yalwace ce bane ba sosai amma iya da tsafta ya yi bayan gida misali yake kuma sai ya gangaro kan abincin da ake ci za ka samu misali yanzu matanmu suna zuwa asibitoci musamman masu juna biyu sai ka ji an ce ba ta da jini ba ta da kaza ba ta da kaza da sauransu amma aje a ci kaza aje a ci kaza ci kaza shi fa mai gida iya duban a jihunsa wallahi bai da wannan karfi wanda zai iya bada abinda ake tsammanin cewa su ne kawai za su iya inganta lafiyar ita mace da kuma gidan juna biyu an manta da cewa ai akwai abubuwan da muke tare da su a tsakanin mu na abinci na ce maka waɗanda za su kasance ko kuma suka kasance masu inganci irin zogale misali da sauransu kaga ashe kenan idan har miji da mata za su zauna a samu wannan kyakkyawan tattaunawa a tsakaninsu za a iya gane cewa to ai ita ma macen nan a matsayin ta mace a dan bayan gida za ta iya gonan alayyahu shi idan ya fita in ma'aikaci ne in ko manomi ne an samu dan wannan waken aka zo aka hada kaga ai an yi taimakekeniya kuma akwai wannan tattaunawa tsakanin abun nan
wannan kenan idan muka duba tunda yake ka kawo batun asibiti wuri ne wanda yake mara lafiya zai so ya je domin ya samu magani wanda yake ganin Allah zai ba shi sauki to amma sai kaga asibitin nan ya zama to kaman wani gunjin tsoro ga mutane shin yaya hidiman asibitin nan ne yake kuna zaga kuna gani shin me yake kawo wannan matsala da kaga jama'a ma an kafa da asibitin sai kai me dan je don saboda ga irin yanda ake yi wa mutane
to wannan kuma zamu ce iya da alaka wal Allah da dabi'u misali na ma'aikatan asibiti da kuma misali abubuwan da suka kasance a asibiti na kayan aiki da sauransu wanda wal Allah ita wanda take asibiti take zama malamar asibiti ko ta zama malamar asibiti ko ya zama malamin asibiti wal Allah akwai kayan aiki wanda zai aikin nan amma wal Allah babu wannan kayan aiki misali to kaga wanda zai iya kawo cikas haka kuma daga wajen al'umma su makarantansu akwai wayansu abubuwan da ake gani wayanda misali ana yin su ne wanda ba daidai ba wanda shi malamin asibiti ko ita malamar asibiti tana ganin cewa wannan abun ba daidai bane ba wanda kuma ko da yake mun san cewa akwai abun da muke cewa kyakkyawar alaka tsakanin wanda ya kamata ya kasance tsakanin malaman asibiti da kuma malaman ko kuma da mutanen cikin gari wannan zai kasance idan aka samu wannan kyakkyawar fahimta to yo asibiti kan adama wajen neman lafiya ne kuma muka mata bayani da nayi a baya shine wani rashin lafiya yana haɗe ne da tunani na wanda misali wani ya shiga cikin wani yanayi wanda idan ya zo asibiti na in akwai kyakkyawan kalami zai iya sauƙaƙa masa nauyin cutar nan ko kuma abin da yake ji misali a jikinsa da sauransu
haka ne to bari in ji abin da ke Hajiya zaki ce tunda kawo an yi batun cewa kuɗin nan akwai abubuwan da ya kamata dinga samar muku wanda yake za ku iya yi ma ko da a bayan gida wato ku shuka shi haka a irin bayan ɗaki din nan domin ya inganta muku lafiyanku shin menene yake kawo muku wato rashin aiwatar da irin waɗannan abubuwa wanda yake mai gida ba sai ya zauna yana tunanin zai kashe kuɗi ba
eh gaskiya akwai matsalolin da yake kawo babban matsala shine a ɗabi'ance yanda yanzu ake abubuwa duk abin da za a yi musamman aka zo hidiman gida muna da babban matsala ba ma tsara shi akan yadda maganar lafiya mu da yadda zamu tafiyar da lamarin mu a cikin gidan zai kawo mana sauki musamman akan lafiyar mu sai ka samu waje ne ba waje mai girma ne sosai ba maimakon ai dakunan da ake bukata sai a tashi ai dakuna da yawa wanda da ke cinye filaye gaskiya wannan ana samu wannan matsala ko kuma saboda namiji yana tunanin nan gaba kadan yanzu ya samu kudi nan gaba kadan yana tunanin ƙara mata bai ganin yanayin filin yadda yake yadda za a samu wajen da za a yi wanke-wanke a samu wajen da za a yi shanya a samu wajen da za a dan samu shuka a samu yanda iska zai rinka shigowa to gaskiya yanzu matsalan da ake samu so mutane da yawa ba sa yin abu da tunanin cewa in aka yi kaza me illan zai yi ko ana tunanin cewa amfanin da na samu ne a cikin wannan lokacin da ake bukata
sauraro annan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahari Auna ni Madina Dahiru Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya da yin bincike ta zaro zance